ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايهك يوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساكي سادوا وانا مسلاتي ميتارن البركة مسلاتي مغلقة انان چكين غرم بوچي جهر بوچي وانا يمچي نران اللهدي يو شاشدا دوات رمضان هجرا منذ صلى الله عليه وآله وسلم دبو دير اليهدو دتلاتن دبير وانكم يزو دي دي دشاء اكو دوات بقوي ميلادية تدبو بيو ميلادية تدبو بي دشاهدو اوانا مجلسي وانا بكي تفسير القرآن وانكم منا تشكين تفسير سورة الإسراء وما كمرين دمك سابا mukan fara da ansa kadan daga cikin tambayoyi kafin mu shiga ayoyin da zamu fassara. Wannan yana cewa assalamu alaikum. Allah yakan yi magana da wasu annabawa bayan annabi Musa, wato tambaya ce, yace Allah yakan yi magana da wasu annabawa bayan annabi Musa, kamar yanda yace ya Musa ni ne Allah Ubangijin halittu, haka kuma ya ce ya Ibrahim baka ba da gaskiya ba ne, ya ce a'a sai dai zuciyata ta natsu da haka. Ya ce duk irin wannan magana ɗaya ce, to ya kasance Allah ya yi magana da annabi Ibrahim ma kamar yadda ya yi da annabi Musa kenan. To na farko cewa Allah ta'ala yana magana da annabawansa haka ne, Allah yana magana da annabawansa mana kusan ma ai annabi ba zai zama annabi ba sai Allah ya magana da shi. Sai dai a hanyoyin da Allah ta'ala yake magana da annabawan ita ce ta bambanta. Wani Allah ta'ala yana magana da shi ta hanyar wahayi, idan Allah ta'ala ya yi wahayi ya yi masa wahayi, wannan magana ce da shi, ya aiko masa mala’ika ya kawo masa saƙo, wannan magana ce ya yi da shi. Haka nan zai iya magana da shi da sauti da harafi, kamar yadda ahlus sunna suke faɗa, irin maganar da Allah ta'ala ya yi da annabi Musa. Allah ta'ala yana cewa ma kana li basharin an yukallimahu Allahu إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وبنجي تعالى كتوى بذات يوغب ألا يبغنى دون متنبا وكان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا سيتهنير وحي وتؤلى زي يهم بغنى دون تهنير وحي ونكون سنشوى وحي إنن كلا كلامي. Akan iya yi annabi wahayi ta hanyar mafarki, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama Aisha take cewa la yara wa kana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaq as-subhi. Annabi sallallahu alaihi wa sallama duk sanda yayi mafarki, to wannan mafarkin zai bayyana baro-baro, kamar yadda mukan ga safiya ko hasken safiya. To haka nan Allah ta'ala yakan iya aiko da manzo, yakan iya aiko da Jibril, aw yursila rasulan fayuhi ilayhi bi idnihi ma yasha, aw min wara'i hijab, ko Allah yayi magana da shi ta bayan tsari, ta bayan shamaki. Shine irin maganar da Allah ta'ala yayi da annabi Musa alayhi salam, yayi magana da shi ya kusanto shi, kamar yadda cewa qarrabnahu najiya, mun matso da shi muka gana da shi. Ubangiji ta'ala ya kirawo shi, ya gana da shi, ya ji sauti, ya ji murya ta Ubangiji, ya ji sauti da harafi. wannan shine maganar da ake yi cewa annabi Musa kalimullah. Saboda haka Allah ta'ala yayi magana da annabi Ibrahim ta hanyar wahayi, ba wai ta hanyar ya ji sauti ba ko ya ji abin nan ya ji murya kamar yadda annabi Musa ya ji. Saboda haka in ka ce annabi Ibrahim Allah ya magana da shi, to haka dukkan annaba Allah ya magana da su. Amma maganar da ake yi cewa Allah ya yi da annabi Musa ita ce magana da sauti da harafi. Shi yasa Allah ta'ala ce ya zabo annabi Musa, ya Musa inni istafaytuka 'ala an-nasi bi risalati wa bi kalami. Sannan wannan yake cewa ina so a yi mun ƙarin bayani dangane da kasar. Mutum ne ya bar asalin garinsa ya koma wani gari da zama, tsakaninsa da ainihin garinsa na asali sai dai ya zo ziyara kwana ɗaya zuwa biyu ko zuwa uku. Wani lokaci ma in ya je yakan yi sati ɗaya ko ya yi sati biyu. To malam ya zai yi akan wannan matsala? To wannan ai ba matsala ba ce, me ya matsala a ciki? Ya yi ƙaura ya koma wani gari, shikenan inda ya koma can ne garinsa. Nan idan ya zo a baƙo yake, saboda haka zai yi ƙasaro a nan garin da shi ne garinsa na asali. Can kuma inda ya koma shi ne garinsa na yanzu, sabon garin da ya koma da zama, saboda haka babu batun ƙasaro. Kamar da yadda annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa suka yi, yayin da suka yi ƙaura daga Makka suka dawo Madina, Madina ta zama nan ne garinsu. Ko ka taɓa ji an ce maka annabi sallallahu alaihi wasallam ƙasaro yake yi a Madina? Annabi sallallahu alaihi wasallam a Madina yana cika sallah shi da sahabbansa, saboda nan yanzu ya zama shine garinsu, sun zo da niyyar zama can. Kuma da ya baro Makka idan ya je ƙasar yake yi, don haka akwai zuwan da ya yi lokacin da ya je fatu Makka kwanansa 19 yana ƙasar. Idan ya yi sallama aka ce a timmu salatakum fa inna qaumun sufar, ku cika sallar ku, mu mutane ne matafiya. Saboda haka duk da cewa a can aka haife shi, a can iyayensa suke, a nan aka haife shi, nan ya girma, to amma tunda dai ya bar garin da zama, to bai zama garinsa ba yanzu. In ya zo sai ya cika sallah. Saboda haka in ka je ƙauyenku ko garinku na asali kwana ɗaya biyu kwana uku sati ɗaya sati biyu za ka yi ƙasaru. In ka dawo gida kuma inda kake zama shikenan ka dawo gida. Sannan yake cewa wai akwai wani hadisin da yake nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya taɓa haɗa sallah a halin da ba hadari ko tafiya haka kawai. Akwai hadisin Abdullahi ɗan Abbas wanda yana cikin Sahih Muslim da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya haɗa sallah a Madina min ghairi khawfin wala matar, ba dan yana jin wani tsoro ba, ba kuma wani saboda ruwan sama ba. An tambayi Abdullahi dan Abbas me annabi sallallahu alaihi wa sallam yake nufi da haka, yace arada an la yuharrija ummatahu, yayi haka ne dan ya fitar da al'ummarsa daga cikin kunci. Wato idan akwai wani abin da zai jefa mutum cikin haraj, wato cikin matsatsi, cikin kunci, cikin damuwa, to wannan zai iya halatta masa hada salloli waɗanda ake hada su, wato kamar azhar da al'asr kenan, da kuma magriba da isha'i. Daman su ne ake hadawa, ba a hada isha'i da asuba ko asubahi da azhar, ana hada azhar da al'asr sannan a hada magrib da isha'i. To duk abin da zai zama akwai haraj, wato akwai takuruwa, akwai matsatsi a cikinsa ga mutum, to wannan yana halatta masa ya hada salloli. Saboda Allah ta'ala yana cewa ma ja'ala alaikum fid din min haraj, ma ja'ala alaikum fid din min haraj, Ubangiji ta'ala bai sanya muku kunci a addininku ba. Saboda haka duk abin da yake al-haraj, kamar yadda malamai suke cewa al-haraju marfu, an ɗauke ma wannan al'umma duk abin da yake haraj ne. Wato da za a kaddara cewa ga wasu likitoci za su shiga aikin tiyata, aikin tiyatar nan zai ɗauke su dogon lokaci, za su shiga tun kafin azahar, amma watakila har wajen magariba suna yi. To ya halatta su haɗa sallolin azahar da la'asar, saboda ba zai yiwu ba ana cikin tiyata an fasa cikin mutum sai a ce to likitoci za su je su yi sallah, a bar cikin sa a fashe wannan akwai haraji to kaga irin wannan ya halatta su hada sallah kaga anan min gairi safarin wala matarin wala khaufin ba ruwan sama ba tafiya ba tsoro ba komai duk da akwai wani irin tsoron na daban tsoron kada a bar wannan ya gangara saboda haka irin wannan inda zai faru sai a hada sallah kamar da aka halatta wa macen da take jinin istihaba wato jinin larura cewa za ta iya hada sallah a zahar da al'asar za ta iya hada sallah maghrib da isha'i saboda zai zama mata da wahala dukkan sallah sai ta je ta yi tsarki ta yi alwala to in ya zama da musamman a lokacin sanyi sai ta hada to wannan shine abin da hadisin yake nufi ba wai kawai yana nufin hadisin haka kawai ba wani dalili haka kawai shi yasa Abdullahi dan Abbas ya fassara ƙarshen ya fassara hadisin da aka ce mai annabi yake nufi sai ya ce arada Allah yuharrija ummatahu Allah yuharrija ummatahu ya yi haka ne dan ya fitar da al'ummarsa daga cikin matsuwa da damuwa da takuruwa yakan kuma yake cewa ƴan bid'a suna kafa hujja da cewa lokacin hijira an tara annabi sallallahu alaihi wasallam da bandiri ana bugawa shine su ma suke bugawa a maulidi to menene gaskiyar wannan maganar hadisin cewa an tara annabi sallallahu alaihi wasallam ana dala al-badru alaina min saniyatil wada'i hadisi ne bai da asali Imam al-Ghazali ya kawo shi amma malaman hadisi sun ce bai da asali bai da tushe ba hadisi bane na annabi sallallahu alaihi wasallam kuma hakan bata faru ba ba haka ma ya faru ba babu wannan dala al-badru din annabi wannan dala al-badru asira wanda yake cewa assalamu alaikum malam tambaya na wanda yake tambaya ta dai ya kamata ya ce ko tambaya na tambaya ta akan abinda ya kawo ni abinda ka kawo ni a cikin littafin ka mai suna Nabiyur Rahma a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je Khaibar an kawo masa naman akuya wanda akwai sammu a ciki kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sani sai ya ci kuma wani sahabinsa shi ma ya ci har ya mutu to malam yace abinda na sani a can shine idan mutum ya san wani abu da akwai cuta a ciki to bai halatta ya kusance shi ba to malam shine nake son ƙarin bayani to akwai kissar a cikin Nabiyur Rahma na kawo ta daga hadisin Muslim da kuma hadisin Bukhari da Muslim cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama a yakin Khaibar Yahudawa sun yi kokarin su kashe shi inda suka kawo wata Yahudiya ta gasa naman karfatar akuya ta kawo masa dan saboda annabi sallallahu alaihi wa sallama yana son ya ci naman karfatar akuya saboda haka ta kawo masa ta bashi har ya ci shi da wani sahabinsa ana ce da shi albara to daga baya shi wancan sahabin ya rasu kuma ya fahimci cewa akwai dafi a ciki an sa sammu a ciki amma maganar cewa a ciki na ce ya sani kuma ya ci a babu wannan gaskiya in akar a ciki ka karanta ni dai ban san na rubuta wannan ba cewa ya sani kuma ya ci sannan ya sani amma ya sani ya ci babu wannan akwai bambanci ko babu ya ci ya sani sannan kuma ya sani ya ci kai kana cewa ya sani kuma ya ci wanda ba haka bane akwai abinda na faɗa a ciki na cewa karfatar ta yi masa magana ya furzar amma wannan daga baya na fahimci ruwaya tana da rauni cewa ta yi magana cewa ta yi magana wato zira'in ya yi magana wannan ruwaya tana da rauni duk da ban jingina ta zuwa ga wani masdar ba saboda abin ya shahara cewa naman karfatar akuya yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam magana to da a lokacin ya kamata in yi bincike in kara tabbatarwa na kawo ruwayoyi biyu sahihai babu magana cewa yayi magana sai annabi ya kira Yahudawa ya musu tambaya yaltan bi tambayar farko suka yi masa ƙarya tambaya ta farko suka yi masa ƙarya ya nuna ya fahimci ƙaryar su ta biyu suka ce to in ba mun yi maka ƙarya Allah zai tona mana asiri ya tambaye su kun sanya dafi a cikin dabban nan suka ce eh sun sanya saboda haka wannan magana cewa shi sahabin ya sani kuma ya ci wannan ba haka bane babu wannan a cikin ruwaya bismillah malam abubakar
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا
wanda ayar ita ya kamata mu tashi amma akwai abin da mu dan karkare shi ba a ayar baya ulaiikal ladina yad'una
ulaiikal ladina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarju rahmatahu wa yakhafuna 'adaba إن عذاب ربك كان محمورا
الله تعالى يقول أولئك الذين يدعون وأنن دا سكي بوتاو سكي كران سسنا نيمان آغا جنسو يبتغون إلى ربهم الوسيلة سما سنا نيمان ساني نزوا بأبنج جنسو أيهم أقرب وانيني تكنسو يفكسا ويرجون رحمته kuma suna fatan samun rahmar Allah waya khafuna azabahu kuma suna tsoron azabarsa inna azaba rabbika kana mahzura lalle azabar ubangijinka ta tabbata abun tsoro ce Allah ta'ala yana gaya mana bayan sa na kwarai mala'iku ko annabawa sauran salihai duka ko cikin aljanu waɗanda suka musulunta a da ana bautar su dukkaninsu su ma bautar Allah suke su ma a gurin Allah suke nema Ubangiji ta'ala ya sifanta su da sifofi guda uku yace duk suna da su sifa ta farko suna son Allah sifa ta biyu suna fata kyakkyawan fatan samun rahmar Ubangiji sifa ta uku kuma suna jin tsoron Ubangiji ina Ubangiji ta'ala ya sifanta su da mahabba inda yace yabtaguna ila rabbihimul wasila suna neman abinda zai kara kusanta su da Allah idan ba masoyi ba ba wanda zaka so kai ta neman abin da zai kara kusanta ka da shi neman kusanci da mutum ko neman kusanci da wani abu dalili ne da yake nuna so yake nuna soyayya saboda haka yabtaguna ila rabbihimul wasila ya nuna cewa suna son Allah saboda haka suna da mahabba ta ubangiji a cikin zuciyarsu sannan kuma ga ar-raja'u bir rahmatihi suna kikkiawan fatan samun rahmar ubangiji sannan sifa ta uku yakhafuna azabahu shine alkhawf min azabillah wadannan sifofi guda uku almaqamatu thalatha sune ainihin jigo na abinda bawa zai jiguziri da shi yayin da yake kokarin haduwa da ubangijinsa yayin da yake kyakkyawan fatar haduwa da ubangijinsa to dole ya samu wadannan abubuwa guda uku ya samu mahabba ta ubangiji sannan ya samu alkhawf wal raja ko ar-raja'u wal khawf kamar yadda jiya a gurguje muka fada Abu Ali Ruzabari ɗaya daga cikin magabata yana cewa waɗannan sifofi guda biyu na ar-raja'u da al-khawf kamar fiffike suke ga tsuntsaye kamar fiffiken tsuntsu ne fiffiken tsuntsu guda biyu na dama da na hagu idan ya zamana fiffiken sa guda biyu sun daidaita to sai ya samu tashi a cikin sararin samaniya cikin sauki cikin kwanciyar hankali ce amma in aka samu tawaya a ɗaya daga cikin waɗannan fukafukai to tashin nashi zai samu tawaya idan kuma aka rasa ɗaya ko aka rasa dubiyin to shikenan sai mutuwa kuma babu magana tashi sama tsuntsu kuma in ya rasa abin tashi sama to wannan ƙarshen ajalinsa ya zo to haka waɗannan sifofi suke tare da ɗan adam dole ne ya kasance mai soyayya ga Ubangiji dole ne ya kasance mai kyakkyawan fata ga Allah yana fatan ya samu rahmar Ubangiji yana fatan ya samu rahmar Ubangiji kada ya furta kauna kada ya fidda kauna la ta'asu min rauhillah innahu la ya'asu min rauhillah illa al-qawmul kafirun, kada ku fidda kauna daga rahmar ubangiji, babu mai fitar da kauna daga rahmar ubangiji sai mutanen da suke kafirai. Wa man yaqnut min rahmati rabbih illa ad-dallu, babu wanda yake fitar da wato tsammani daga samun rahmar ubangijinka, daga samun rahmar ubangijinsa sai mutanen da suke batattu. Saboda haka shi dan adam ana buƙashi musulmi ana buƙatar ya zama mai kyakkyawan fata, mai kyakkyawan fata ga ubangijinsa. Shi yasa Allah ta'ala yake cewa ana inda zanni abdi bi falyadhunna bi abdi ma sha, ina nan inda zaton bawa na yake gangane da ni, irin zaton da bawa na yake mun a nan zai same ni, don haka yayi zaton abin da yake so, yayi zaton abin da yake so. Wata rana Annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda yake cikin sahih Muslim, yake cikin Jami'u Tirmidhi, Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya shiga gurin wani yaro shabun min Quraysh, matashi ne ba Quraishi ba ya da lafiya. Annabi sallallahu alaihi wa sallama yace kaifa tajiduka, yaya kake jinka? Yake ce masa ina ji na arju rahmat rabbi wa akhafu adaba, ina ji na ina fatan samun rahmar ubangiji kuma ina tsoron azabarsa. Annabi sallallahu alaihi wa sallama yace la yajtami'ani fi qalbi al-'abd illa a'tahu ma yarju wa amanahu mimma yakhaf. Nabi yace waɗannan sifofi guda biyu ba za su taba haduwa a cikin zuciyar bawa ba, face sai Allah ya bashi abin da yake fatan samu ya kuma tsare shi daga abin da yake tsoro. Saboda haka ana son waɗannan sifofi su kasance tare da bawa, ya zama yana da raja, yana da kyakkyawan fata ga ubangijinsa. Fata ar-raja'u iri uku ne, kyakkyawan fata iri uku ne. Akwai kyakkyawan fata da mutum yake yi bayan ya yi aiki na ƙwarai, yana kyakkyawan fatan Allah ta'ala ya karɓi aikinsa ya masa sakayya, wannan fata mai kyau ne. Akwai kyakkyawan fata da bawa yake yi yayin da ya yi laifi ya tuba, Allah ta'ala ya gafarta masa, wannan ma fata ne mai kyau. Akwai fata na uku wanda shi ba ya da kyau, mutum ya riƙa fatan samun rahamar Allah da kuma tsira-tsira daga azabarsa ba tare da yana aikin komai ba, ko kuma tare da yana ayyuka miyagu na laifuffuka, amma kuma yana fatan Ubangiji ta'ala ya bashi aljanna ya kuma tsira da shi daga wuta. To wannan ba raja'a ba ne, wannan ba a kiran shi raja'a, wannan tamanni ne, gurur ne, fata ne, abin nan guri ne kawai, kuma ruɗakkansa yake. Saboda haka ana so idan za ka yi fata ga Ubangijinka ya kasance akwai ayyuka na ƙwarai tare da kai, kana ayyuka na ƙwarai, kana aikin da'a, kana aikin da'a. Sannan idan ka yi laifi kana tuba zuwa ga Ubangiji, kana neman Allah ta'ala ya yafe maka, to anan ne fatan zai zama mai amfani, kuma irin wannan ake so. Amma mutum ya zauna ya shantake, baya ayyukan da'a kuma yana ayyukan laifi, yana yi wa shaidan biyayya, kuma in an yi magana an faɗi aljanna ya ce Allah sa ma muna ciki, to wannan yaudarar kansa yake. Allah ta'ala ce laysa bi amaniyikum wala amani ahli alkitab man ya'mal su'an yujza bihi. Allah ta'ala ce ba gurace-gurancenku bane kuma ba na ahli alkitab bane, wanda duk zai aikata ba abu mara kyau to fa zai ga sakamakonsa. Saboda haka idan mutum zai zauna kawai fata yake ya ce Allah zai gafarta mana, amma bai kama hanyar neman gafarar ba, to wannan cutar da kansa yake. Allah ta'ala yana cewa wa khalafa min ba'dihim khalfun warithul kitab ya'khuduna 'arada hadha al-adna wa yaquluna sayughfaru lana wa in ya'tihim 'aradun mithluhu ya'khudhu alam yu'khadh 'alayhim mithaqul kitab an la yaqulu 'ala Allah illa al-haq wa darasu ma fihi wa ad-daru al-akhiratu khairun lil ladina yattaquna afala ta'qilu. Ubangiji ta'ala yace wasu baragurbi bayan mutanen ƙwarai sun tafi, sai wasu baragurbi za su suka biyo bayan su, warisul kitab, sun gaji littafi, wato gada suka yi, su dai sun tashi sun ga alqur'ani, sun ga hadisai, sun ga littafin malamai ga su a gaban su, amma ba wai nema suka yi ba, ba kuma abin da ya dada su da kasa ba, gado ne dai, warisul kitab ya'khuduna 'arada hadha al-adna, sun wato mayar da hankalinsu akan sha'anin duniya, shi da arada hazal adna harkar duniya ce kawai a gaban su wa yaquluna sayughfaru lana da an taba su sai su ce Allah Allah zai gafarta mana to kaga Allah ta'ala sai ya kawo wannan sifa a cikin sifar miyagun mutane khalfun miyagun mutane ba mutane na kwarai ba saboda haka ar-raja la yakunu illa ma'al amal as-salih aw ma'at tawbati 'inda adh-dhanbi ba a samun raja sai tare da ayyuka na kwarai mutum yayi fatan samun kyakkyawan sakamako ko kuma yayi laifi yayi fatan Allah ta'ala ya karbi abin nan dinsa wannan shine ar-raja da malamai suke cewa dole ne a same shi a cikin zuciyar mu'mini hakanan al-khawfu min Allah tsoro ya zama da tsoron ubangiji idan ya zama na mala'iku duk da yadda suke wa Allah da'a da yadda suke wa Allah biyayya sun kasance masu tsananin tsoro ga ubangijin su kamar yadda Allah ta'ala ya sifanta su walillahi yasjudu man fis samawati wa man fil ardi min dabbatin cewa wal mala'ikatu hum la yastakbirun cewa yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun ubangiji ta'ala ya ce da mala'iku wanda su ma suna sujjada ga Allah sai ce wahum la yastakbiruna kuma ba sa girman kai ya khafuna rabbahum min fawqihim suna jin tsoron ubangijin su daga saman su wa yaf'aluna ma yu'marun suna aikata abinda aka umarce su ubangiji ta'ala ya sifanta su kuma anan a wannan ayar gashi ubangiji ta'ala ya sifanta salihan bayi da cewa suna jin tsoron Allah saboda haka tsoron Allah wani abu ne da dole ne ya kasance a cikin zuciyar bawa domin tsoron Allah alama ce ta cewa bawa yana halarto da girman ubangiji yana jin girmansa a cikin zuciyarsa don haka yana tsoron azabarsa yana tsoron azabarsa malamai suka ce da ar-raja da al-khawfu duk abubuwa ne waɗanda suke masu tafiya tare da juna idan za a samu raja to akwai khawfu a ciki in za a samu khawfu to akwai raja'i a ciki to amma ubangiji ta'ala yakan ambace su su biyu dan kada a rinjayar da wani janibi akan ɗaya janibin ubangiji ta'ala yakan sifanta bayinsa da waɗannan innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana rahaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in wannan annabawa ne Allah ta'ala ya sifanta da wannan innahum kanu yusari'una fil khairati sun kasance suna gaggawa wajen aikin alkhairi wa yad'unana rahaban suna roƙon suna bauta mana tare da kwadayi shine raja din shine fata wa rahaban da kuma tsoro wa kanu lana khashi'in sun kasance masu khushu'i ne masu kankantar da kansu ne a gaban mu hakanan Allah ta'ala ya sifanta bayinsa na kwarai mu'minai sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama da waɗanda suka biyo bayansu bisa tafarki na kwarai ce ta tajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wamimma razaqnahum yunfiqun ubangiji ce ta tajafa junubuhum anil madaji'i wato jikkunansu suna nisa daga guraren kwanciya wato suna barin guraren kwanciyarsu suna barin shimfiɗinsu masu laushi su tsaya su yi ta bautar Allah suna bauta mana khawfan wa tama'a suna tsoro suna kuma wato kwaɗayi wato suka haɗa duka abubuwan biyu tsoro da kwaɗayi to kaga wannan ita ce sifa ta mumini ar-raja'u wal khawf ba a so ka jinjaye da janibin raja ya zamana kai kawai fata kake amma ba ka tsoro ko ya zamana tsoron ba yawa ko ya kasance tsoron kawai kake yi amma ba ka fata duka ɗaya daga cikin waɗannan sifofi guda biyu ba a so su rinjaya a zamana akwai wannan kana tsoro kana fata kana tsoro to in aka samu waɗannan guda biyu sai su zama sun rika maka wato caji akan ayyuka na kwarai da kuma nisantar ayyuka marasa kyau shi ar-raja zai caza ka kai aiki na kwarai shi kuma al-khawf zai tsoratar da kai ya razanar da kai ka guji ayyuka munana waɗanda kuma waɗannan abubuwa yin aiki na kwarai da gujewa aiki mummuna shine sanadiyar shiga aljanna. Zaka yi aiki kikkiawa, zaka bar aiki mummuna, to ka cancanci shiga aljanna. To kaga wannan ya ci karo da aqidar wasu waɗanda suke ganin su saboda tsananin san Allah, ba ma sa tsoran sa, ba sa tsoran azabar sa, ba kuma sa kwaɗayin aljannar sa. Wannan ba aqida ce ta annabawa ba, ba aqida ce ta sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam, ba aqida ce da Allah ta'ala ya tarbiyanci mu'mini a kanta ba. Kamar yadda duk kuka ji nassoshi na Alkur'ani wanda suke nuna waɗannan abubuwa dole su kasance. To amma a ce wai ka bauta wa Allah kawai muhabbatan, kawai saboda tsananin so, ba wai dan kana jin tsoransa ba, ba wai dan kana fatan samun rahamarsa ba, wai in kai haka to kai shirka ba. In ka zama na dan ka samu rahamarsa kake yi, to kenan ba dan Allah kake yi ba kenan, ba dan shi kake yi ba, kai shayi shi ne dan ya saka aljanna. To saboda haka ka mai shirka. Don haka su sukan ce suna bauta wa Allah ba sa tsoron rahamar shi, ba kuma sa ba sa fatan rahamar shi, ba kuma sa tsoron azabar sa. Har ma wani yake cewa amma ana fa ma abadtuhu khawfan min narihi wala tama'an fi jannatihi fa aqulu kal ajirus su bal abadtuhu khawfan bal abadtuhu hubban lahu wa shawqan ilayhi. Yace wai shi baya bautar Allah saboda wai yana tsoron wutarsa, ba tsoro bane yasa shi yake bauta, ba kuma kwadayin aljanna ce yasa yake bautar ba, wai in yi haka ya zama kal ajirus su'i, ya zama kamar wato mummuna, wato mugun labara kenan, wanda zai yi wa mutum aiki ba dan yana son mutum ba, sai dan abin da zai bashi. To shi ba zai zama tsakanin shi da Allah haka yake yi ba, ya zama da yana bautar Allah dan abinda Allah zai bashi, ko dan yana tsoron abinda zai hana shi. Yace shi ya bauta wa Allah ne hubban lahu wa shauqan ilayhi, saboda kawai yana son Allah, yana shauƙin sa. To irin waɗannan a gaskiya aqida ce wacce take ta saba wa aqida ta magabata. Wani daga cikin su ma yana cewa law khatara ala bali أن الجحيم بنيرانها وسعيرها تحرق مني شعرة لكنت مشركا. يجي ويدا يا تبا ما تناني يا تبا ترسوا أذوتي يسا شي واجه النمى دوتتا دا يد تكي روا ذات قونا غاشي سيلن غاشي اي نجي كنسا تو دا شي سيزا ماما مشركين wai da ma sai ba zai ma zama mu'minin ba, sai ma zama mushrikin. Da a ce ya taba tunanin tsoran kada wuta ta kona gashi ɗaya silin gashi a jikinsa, to da ba zai ma sai ya zama mushriki, ballantana har ya yi tunanin wai ya ji tsoran za ta kona shi gaba ɗaya. Wani daga cikinsu yake cewa inna lillahi ibadan law bazaqu ala jahannama la atfa'uha. Kaga wannan izgili ne cewa wai Allah yana da wasu bayi da za su tofa yawunsa a jahannama sai su kashe ta, sai su bice ta. Wato tofa wa jahannama kawai za su yawo sai ta mutu. Saboda haka kaga shi kenan ba zai ji tsoronta ba, tunda wanda zai kashe ta da yawunsa mai zai ji tsoro, kaga ba abinda zai ji tsoro. Shibli na ɗaya daga cikinsu ya ji mai karatu yana karanta fadar Allah, ta lakhsa'u fiha wa la tukallimu. Allah yake aka ce wa ƴan wuta ku rufe mana baki kar ku sake magana. Sai ya ce ya laitani kuntu wahidan minhum, wai ina ma yana cikinsu shi a faɗa haka a gaba zai magana ba. Allah ya sauke. To ire-iren wannan a riƙa ganin wani muƙami ne wato na cancan ƙoli, idan mutum ya kai shi shine ma ya kai ya zama cikakken wali. Al hakika wannan babban kuskure ne. Annabin Allah, annabi sallallahu alaihi wa sallam, akwai wanda ya kai shi matsayi, akwai wanda ya kai shi sanin Allah, amma shine yake cewa inni la akhshakum billahi, inni la a'lamakum billahi wa akhshakum bih, na fi ku sanin Allah, na fi ku tsoron sa. nabi shi da kansa shi nafi ku sanin kuma nafi ku tsoron sa shi kansa ya tabbatar wa da kansa khashiya cewa shi mai tsoron Allah idan annabi Ibrahim Khalilur Rahman yake cewa wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yawmati yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim yace shi Allah yake fata yake kwadayin ya gafarta masa kuskurensa ranar gobe kiyama ranar da dukiya da yaya ba za su yi amfani ba sai wanda ya zo wa Allah da lafiyar zuciya yake addu'a Allah ya sa shi cikin yan aljanna waj'alni min warasati jannatin na'im Allah ka sa ni cikin magada wanda za su gaji aljannan ni'ima annabi Ibrahim Khalilur Rahman lokacin da Mu'az ya tsawaita sallah wani daga cikin masallata ya kasa hakuri yaje yayi sallar sa shi kadai yaje ya kuma yi kara gurin annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa gashi Mu'az ibn Jabal ya ja su sallah kuma yana jan doguwar sura Baqara yake ja ya sauki shi kuma yana da ɗan matsalolin sa ya bar tumakansa na kiwo saboda haka da yaje yayi sallar sa ya tafi gurin harkar sa aka ce ai munafiki ne yaje ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ga fa abin da ya faru Annabi ya kira Mu'az ya masa fada har shi wannan mutum yake cewa ni dai ma uhsinu dandana taka wa dandana ta Mu'az bayan ya ga Annabi yadda yake sallah yake cewa sai dai na ga yadda kuke motsa baki kuna yan wani gunaguni ni ban san me kuke cewa ba ce to kai me kuke cewa yace shine yana roƙon aljanna annabi yace haula hanu dandinu mu ma akan wannan dai kaga motsa bakin da muka kan aljanna ne mu ma maganar aljanna ce muke nema a kuma kubutar da mu daga wuta haula hanu dandin to idan annabi da annabi Ibrahim da annabi sallallahu alaihi wasallama duk suna magana akan Allah ya ba su aljanna ku fitar da su daga wuta wani kuma yaje ya ce shi zai iya tofa mata yawo mata mutu kuma a dau wannan shine walittaka alal haqiqa wannan kuskure ne saboda haka Allah ta'ala ya sifanta su da cewa wayarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabahu shi inna azaba rabbika kana mahdhura lalle azabar ubangijinka ta kasance a bar a guje mata ne sannan Allah ya ce wa in min qaryatin
wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yawmil qiyamati aw mu'adhibuha 'adaban shadida kana dhalika fil kitabi masqura
Allah ta'ala ce wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yawm al-qiyamati aw mu'adhibuha 'adaban shadida kana dhalika fil kitabi masqura wa in min qaryatin babu wata al-qarya illa nahnu muhlikuha fa ce mu masu halakar da ita ne qabla yawm al-qiyamati gabanin ranar al-qiyama aw mu'adhibuha ko mu ne masu mata azaba 'adaban shadida azaba mai tsanani kana zalika fil kitabi masdura wannan ya tabbata rubutaccen abu ne a cikin littafin lauhul mahfuz wato Allah ta'ala yana bada labarin cewa komai da ka gani ubangiji ta'ala ya riga ya rubuta shi ya kaddara shi al'ummar da zai azabta ubangiji ta'ala ya san su al'ummomin da zai halaka ubangiji ta'ala ya san su ce babu wata alƙarya illa nahnu muhlikuha qabla yawmi qiyamati babu wata alƙarya face mu ne masu halaka su mu halaka su ko mu azabta su azaba mai radadi malamai suka ce anan alƙarya duk da ba a faɗi sifar ta ba amma wasu ayoyi sun faɗi sifofin wannan alƙarya alƙarya ce wacce take azzaluma wa ma kana rabbuka muhlikal qura bi zulmin wa ahliha muslihun ubangiji ta'ala ya ce ubangijinka ba zai halaka alƙarya bisa zalunci ba alhalin mutanen cikinta suna masu kyautatawa suna masu gyarawa wato matukar akwai islahi akwai gyara sun gyaru kuma suna kokarin gyara ubangiji ba zai halaka su ba zalika allam yakun rabbuka muhlikal qura bi zulmin wa ahliha ghafilun ubangiji ta'ala ya ce ubangijinka ba zai halaka wata alƙarya ba da zalunci kawai alhalin mutananta suna cikin gafala wato ubangiji ta'ala baya halaka wata alƙarya sai idan tayi zalunci yayin da tayi zalunci ta saba wa ubangiji to a lokacin ne ubangiji zai sa ta dandana hudatta wa ma zalamnahum walakin anfusahum walakin zalamu anfusahum kamar yadda Allah ta'ala yace ba mu zalunce su ba su ne suka zalunci kansu saboda ka ubangiji ta'ala yana halaka alƙaryar da ta kasance alƙarya ce azzaluma wacce take cutar kanta kamar yadda ubangiji ta'ala yace fazaqat wa bala amriha wa kana aqibatu amriha khusra suka dandani karshen al'amarin su karshen kafircin su kuma karshen al'amarin su ya kasance asara ce ubangiji ta'ala yana gaya mana cewa Allah ta'ala ya halaka al'ummomi da dama da suka gabaci wannan al'umma ya halaka mutanen annabi Nuhu ya halaka mutanen annabi Hud ya halaka mutanen annabi Salih ya halaka mutanen annabi Lut ya halaka mutanen annabi Shu'aib ubangiji duk ya halaka waɗannan al'ummomi ya halaka Fir'auna da mabiyansa ba don komai ba saboda zaluncin su to duka wata al'umma da za ta zama azzaluma ubangiji mai halaka ta ne in bai halaka ta ba to zai iya mata azaba azaba mai tsanani ubangiji ta'ala wannan al'umma yayi alƙawarin ba zai halaka ta ba halakawa ta cizgewa a cizge tushen al'ummar gaba ɗaya ya zama babu ita azabul isti'sal ubangiji ta'ala ba zai yi ba wannan al'umma وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وبجي تعالى يا ايوا ايوا النبي صلى الله عليه وسلم الكور wannan al'umma ba zai azabta ta ba azabtawa ta cizgewa gaba daya a tumbiki asalin ta duka ya zama babu ita amma ubangiji ta'ala zai iya jarrabata da bala'i iri iri da fitincinu da tashin tashina a duk lokacin da ta sabawa da sabawa Allah kesa za mu ga a tarihin wannan al'umma akwai lokuta da dama da Allah ta'ala ya jarrabe ta ba kuma don wani abu ba saboda sun yi nisa daga koyarwar da Allah ta'ala ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da ita yayi musu suna yin nisa da wannan koyarwar ubangiji ta'ala sai ya kama su da wannan kesa lokacin da aka kashe sayyidina Uthman Hafsa matar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ummul mu'minin sayyidina Umar lokacin tana Makka da aka gaya mata ai an kashe sayyidina Usman tace a mayar da ita Makka ba za ta je ba za ta koma Madina ba wa daraballahu masalan qaryatan sai ta karanta wannan aya qaryatan kanat aminatan mutma'innatan yatiha rizquha ragadan min kulli makan fa kafarat bi an'amillah ba tana nufin wannan ayar ta sauka a dalilin wannan ba tana nufin ai misali ne ubangiji ya bayar saboda haka duk sanda aka samu wani abu na laifi to ubangiji ta'ala na iya kama wannan alƙaryar kuma in kaga kula bayan wannan bayan kashe sayyidina Usman Madina bata zauna lafiya ba ka duba waqatul harra irin yadda aka zo aka yi kisan kiyashi aka kashe manyan mutane aka kashe bayan Allah ubangiji ta'ala ya jarrabe su da haka aka yi ta guduwa ana barin Madina shi kansa sayyidina Ali bayan an zabe shi a matsayin khalifa bai zauna a Madinan ba tattare nashi nashi ya koma Kufa to ubangiji ta'ala idan ya yi wa Madina wannan akwai inda ba zai yi wa wannan ba babu inda ba Allah ta'ala ba zai iya jarrabar al'ummar garin ba idan har suka kauce wa hanyar Allah ubangiji ta'ala zai iya jarrabar su kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam yana nan Madina amma da yake sun bar an samu waɗanda suka saba masa suka bar koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam sai ubangiji ta'ala ya jarrabe su to kaga kabarin wani ko samuwar wani waliyi ko wani babban mutum ko wani da ake zaton shi ya isa a gari ba zai hana Allah ya jarrabe garin ba idan har an Madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya mata wannan haka Allah ta'ala yake ta jarrabar al'umma a lokuta daban-daban a gurare daban-daban ubangiji ta'ala idan suka dawo suka rike addinin su sai ba su daukaka sai ba su nasara da zarar kuma suka bar addinin sai ubangiji ta'ala kuma ya kawo waɗanda za su ta gana musu azaba Allah ka kiyashe mu Allah ce wa mana ana
wa ma mana'ana an نفصل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا.
الله يقول وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأول. باب أبن يحنى مؤيكو دعايوي سنة مؤجزوجي إلا أن كذب بها الأول سيدا متانا قرقو سنقريتا. وآتينا ثمود الناقة مبصرة كما منباوى ثمودا و mu'jizar taguwa mubsiratan wacce take karara a fili a bayyane fa zalamu biha amma sai suka zalunci sai suka yi zalunci da ita wama nursilu bil ayati illa takhwifa kuma ba ma aiko da ayoyi sai dan tsoratarwa wato lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fito yana kira zuwa ga abauta wa Allah shi kadai yana cewa annabi ne shi Allah ya aiko shi ya ai bashi alqur'ani kuma ya bashi umarni ya gaya mu kowa da kowa ya bauta wa Allah shi kadai a lokacin Qurayshawa sun yi tajbin sa cewa sai ya nuna musu wata aya wani dalili wata mu'jiza a fili da za su gani kamar yanda sauran annabawa suka zo da mu'jiza ke shi ma sai ya nuna tashi in ba haka ba to ba za su yadda da shi to shi kuma Allah ta'ala a bisa yadda sunnarsa kauniya ta gudana dukkan annabawan da suka gabata waɗanda ya ba su mu'jizozi a fili karara al'ummominsa suka bijire suka kibin wannan annabi Allah ta'ala bai basu ba Allah ya halaka su to shi kuma baya son ya halaka wannan al'umma النبي صلى الله عليه وسلم نبي الرحمن بيزابا موانا الأمة تمتبا تحلك قبعنا شيسا ابن عباس يروي توتشوا متانا مكة سنتبيا النبي صلى الله عليه وسلم سنني ميشي دي يميد دوز ان صفا زيناري واتو يميد دوز ان صفا دوهم دي جينا ابن ياسن دوز ان صفا ودد دي انقواقو يشين زان اميد شيء ابننا to yayi ya bayar shi zinari gwalagwalai sannan wa an yunahi aljibala anhum sannan ya baje duwar watsu da suke makka gaba daya har su samu su zama su ma suna shuke shuke a makka to shine sai Allah ta'ala ya aika masa mala'ika yana ga masa in shi ita an ta'aniya bihim in kaga dama ka jinkirta musu wato kada a bayar da wannan mu'jizar da suke bukata wa in shi ta an yatiyahum allazi sa'alu in kuma kana ganin kada su a nuna musu abin da suka roka fa in kafaru halaku in suka kafirci kuma su halaka kama ahlak kama ahlaktu man kana qablahum min al-umam kamar yadda na halaka waɗanda suka gabace su cikin al'ummomi sai manzo Allah ya ce la bal ista'ni bi ti a zan jinkirta musu a jinkirta musu kar a bayar ba dan wannan ba da Allah ta'ala sai ya mayar da dutsen safa din ya zama zinari ko a je kwasa sai ya baje musu duwar watsun makka din su zama gonaki su yi ta shuka ya tashi daga wadin jere zizar in ya zama wadin zizar in da Allah ya yi haka to fa in suka ci gaba da kafircewa kuma Allah ya sani ba za su yi imani dan an yi wannan ba ba sun nemi wata ya tsage ba kuma ya tsage amma daga ƙarshe suka ce sihiri ne to yadda suka nemi wata ya tsage kowa ya gani na nesa ma wanda ba a cikin garin Makka ba yake dan bayan abin ya faru suna zaton ba wai ko sihirce musu ido yayi bayan abin ya faru waɗanda suke wajen Makka da suka shigo sun tambaye su suka ce eh mu ba mun gani abin ya ba mu mamaki amma wannan bai sa sun yi imani ba to haka nan da wannan ma ta faru ba za su yi imanin ba shi kuma Allah ta'ala ya riga ya gudanar da sunnarsa duk sanda ya bayar da wata aya baro baro irin wannan aka ƙi imani to halaka halakarwa yake to shi yasa sai ya kasance annabi sallallahu alaihi wasallam saboda zaman to wasa nabiyur rahma sai ya zamana bai roki hakan ba sai ya ce a jinkirta musu a kyale su to shine Allah ta'ala yake ga musu cewa ma mana ana ursila bil ayati babu abinda ya hana mu aiko da ayoyi illa an kazzaba biha al-awwaluna sai dan na farko da aka aika musu ayoyin nan sun karyata su ma waɗannan Allah ta'ala ya sani in an aika din karyatawa za su haka kuma sunnar Allah ta riga ta gudana duk sanda al-umma ta karyata ayoyin da Allah ya bawa annabin ta to kuma karshen ta halaka ce ta har abada yace wa ataina samudan naqata mubsiratan mun bawa samudawa aya mu'jiza ta annaka mubsiratan wato abin da taguwa wacce take a fili karara da suka nemi a basu a fito musu da taguwa daga wani dutse da suka nuna suka ce su daga wannan dutsen suke so su ga ya haifi taguwa taguwa ta fito kuma suka ganta amma fa zalamu biha sai suka zalunci kansu da ita ko zalamu biha suka zalunce ta fa aqaruha suka soke ta kamar yadda Allah ta'ala ya gaya mana fa nada sahibahu fa ta'afa wa aqar suka kirawo wanda yake shaqiyin cikin su idan ba'asa ashqaha fa qala lahum rasulullahi naqata allahi wa suqiyaha fa kadzabuhu fa aqaruha fa damdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fa sawaha wa la yakhafu uqbaha suka kirawo wanda yake shaqiyin cikin su ya zabura shine Allah ce idan ba'asa ashqaha mafi matsiyacin cikin su ya zabura yaje ya abin nan banzo yace musu naqatan lahi ku kiyaye taguwar Allah ku kiyaye abin shanta fa kadzabu suka ce ƙarya yake ku kashe ta kawai ya za a ce an raba mana wani shan abin nan lokacin ibar ruwa ita kwanan daban ita masuma nasu daban kawai ga ta dabba kawai a kashe ta fakazzabu fa aqaruha fa damdama alaihim rabbuhum kuma karshe ubangijin sai kwatsa kwatsa da su saboda zanubin su fa sawaha ya daidaita garin da kasa kuma ya daidaita kowa da kowa a cikin azabar wala yakhafu uqbaha kuma Allah ta'ala baya tsoron abinda zai biyo baya ba abinda yake tsoro cewa ko wani abu zai faru tunda ya halaka su ba abinda ya faru kuma to haka ubangiji ta'ala inda yayi hakan hakan zai yi suma yadda aka ce mawadancin tamatta'u fi darikum thalathata ayyam ku zauna an ba ku ji dadi kwana uku karshe za ku ga wa'adun ghairu makdhub za ku ga alkawarin Allah wanda ba zai zama ƙarya ba to Allah ta'ala ya ambaci wato samudawa bai kawo misalin wani annabi sai samudawa saboda shi ne yake kusa da su saboda abinda a cikin hija a cikin abinda suke tsakanin sham da har yanzu in kaje abinda in kaje saudiya har yanzu akwai guraren da abinda suke samudawa saboda haka su suke kusa da hanyar larabawa zuwa sham suna wucewa suna ga gidansu suna ga gidan dajinsu a wani guri da ake kira al-ula ko a ce hijru salih har yanzu gurin yana nan in kana so in ka je Saudiya ma za ka iya zuwa ka ziyarci gurin saboda haka ubangiji ya faɗi wannan saboda kusanci da suke da wannan to da ƙarshe akwai faɗakarwa ko in ce jan hankali ga 'yan uwa bisa ga katin abin da national ID card da ake yi kashin 'yan ƙasa ɗin nan da yawa gaskiya mutane ba su damu ba kuma yana da muhimmanci ƙwarai da gaske ba a san me ake kullawa a ƙarƙashin sa ba kullakullan kun san suna da yawa saboda haka ya kamata mutane a yi ƙoƙari a daure a je a bi layi a yi naci duk da cewa gashi an ko ina za ka ga an kawo guri kwaya ɗaya duk yawan gari ka duba duk yawan Kano guri ɗaya ne saboda haka mu yi taje mu yi naci duk layin da za mu yi naci mu karɓa in mu ga kuma abin da zai biyo baya Allah ya sa a dace wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa kuma ba ma aiko da wata aya sai dan tsoratarwa gaba ce wace akwai hadisi na annabi sallallahu alaihi wa sallama da ubangiji ta'ala yake sanya aya ta ainihin irin abin khusufin rana da khusufin wata. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ta'ala yana yin wannan domin ya tsoratar da bayinsa ne. Allah ta'ala ka samu dace abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu lada. Abinda muka kuskure Allah ya fi mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.